barkamu da taduwa a wannan yini na 10 ga watan al-Muharram a wannan shekara ta 1419 wanda ya dace da yini na 6 ga watan Mayu wato a wannan shekara ta 1998. Yau zamu tashi babul haidi. Babul haidi. An Aisha radhiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubayb kanat tustahadu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يغرق فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم وأنا بابي دمجي مغنى أكيد لي باب الحيض بابي لجي مغنى أكام الحيض Al-haidu kuma shine jini da yake fitowa mace bisa ga al'ada a kowane wata yayin da mace ta kai baliga har ya zuwa lokacin da za ta manyanta ya kasance wato kuma ya daina zuwa to zai magana ne akan shi wannan jinin tabi'ar shi da sifofinsa sannan kuma a kawo waɗansu daga cikin hukuncensa menene abin da mai haila za ta yi menene ba za ta yi ba menene alaƙa tsakaninta da mijinta a cikin kwanakin haila da sauran abin da ya kama da wannan shine ka hadisin farko an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kare da a gare ta tace anna Fatimata binta Abi Hubayb lalle Fatima yar gidan Abu Hubayb kanat tustahabu ta kasance jini yana zo mata ba karkaftawa ba tsayawa bakala laha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen annabi take kawo kukan cewa ita koyo ta jini take baya tsayawa yaya za ta tafi ke jinin al'ada da kuma jinin da baki ba shin za ta yi sallah ne a dukkan kwanaki ko za ta yi sallah a dukkan kwanaki fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da mace tabbata gare ki ce da ita inna damal haidi damun aswad lalle shi jinin haila jini ne wanda yake baki wato ba ja yake gau ba jini ne wanda yake ja mai sirkin baki wannan shine sifa daga cikin sifofin jinin haila sai kuma yace da ita yu'rafu wajen wannan kalma malamai sun yi riwaya biyu waɗansu suka ruwaito yu'rafu waɗansu suka ruwaito yu'rafu to idan an ce damun aswadu yu'rafu jini ne mai launin baki-baki yu'rafu ana gane ma'ana mata suna gane saboda yau da gobe al'adar sai za su iya gane launinsa ko kuma a ce yu'rafu ma'ana yana dauke da wari an fahimta ku sai zanto lahu arkun wara'iha ma'ana yana da take ko yana da wani wari ko karni jinin haila yana da karni daga bai da kana zalik idan har jinin da ke fitowa daga cikin shi ya zanto kamar wannan ne wanda muka ambata jini ne mai launin baki-baki fa amsiki an salati to sai ki daina sallah kenan fa idza kana al-akhar idan kuma dayan ne mace ta da jini ja gau ba baki-baki tare da shi fa tawaddi wa salli to ki Allah rake sallah ki wannan ba jinin haila bane ba jinin na istihaba ce an bai da ku dama dai jinin haila ana bambance shi da sufofi guda hudu farko kasancewar sa yana da launin baki-baki ba ja ne gau ba na biyu kasancewar sa yana da karni an gane ku na uku kasancewar sa wani lokaci yakan tunkuɗu juna wajen fitowar sa an gane ku wato ba wai malalowa yake aka ba kamar turo shi ake da shi an bayyana ku na hudu kuma wato ainihin zai kasance bayan kasancewar baki-baki yana da wari sannan yana tunkuɗu juna sannan kuma mace takan ji zafi wajen fitar sa an fahimta ku wannan zafin wani lokacin tun kafin ya zo ga fitowa idan mace al'ada ta zo mata mukaddimar farko ta alamar al'ada na zuwa za ta fara ciwon da ya fara zuwa kuma sai ta fara samun sauki wata duk wata sai ta samu wannan matsalar wata kuma lokacin fitowar ta kuma takan jira da biyu wajen fitowar ta kila a karan farko daga baya kwana ta yi kuma ya daina har zuwa lokacin da zai yi to wannan shine sifofin jinin al'ada guda hudu da zaran jini ya zama jagau to ba na al'ada bane ba da zaran jini ya zanto ba mai tukudan juna wajen fitowar ta shi ma ba na al'ada bane ba sannan kuma da zaran jini ya zanto baya dauke da wannan karnin shi ma kuma ba na al'ada bane ba an fahimta ko sannan shi jinin al'ada asali yana fitowa daga cikin mahaifa ne shi kuma jinin da ba na al'ada ba ba daga mahaifa yake ba yakan biyo jijiya ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba to jinin istihaba hukuncin sa shine wato lalle mace ta rinka yin alwala a kowace sallah idan dai alwala ta sallan azhar ko da tana tabbata Allah bata kare ba amma tun da jini na fito mata idan la'asar ta zo kuma sai ta saki yin sarki sannan kuma ta sa abin nan da zata hana fitowa kuma ta take wata alwala kan sai la'asar haka magariba haka isha haka dukkan salloli sai ta annabi ce fa tawaddi wa salli to take rinka yin alwala yayin da zan zaki sallah. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi, haka Imam An-Nasa'i wa sahaha Ibn Hibban wal Hakim. Ibn Hibban al-Busti da al-Hakim an-Naisaburi su sun inganta hadisin. Wa tankarahu Abu Hatim. Shi Abu Hatim abin cikin sa yana ganin hadisi ne munkar. A fahimtar sa. Wal munkarul ladzi rawa ghayru thika mukhalifan fi nukbatin qad hakka, kamar da Imam Suyuti yake. Shi ko hadisi munkar shine hadisi wanda yake rawi wanda ba amintacce ba ta fuskan harda ko adalci ya rawaito hadisi, to sai a ce hadisin sa munkari, musamman in ya rawaito hadisin sabanin ruwayar waɗanda suka fi shi adala ko suka fi shi harda. Ana kulli halin dai al munkarin ladzi rawa ghayru thika, a wato munkari shine wanda ba thika ba, wanda ba amintacce ba ya rawaito shi, mutumin da ba amintacce ba ya rawaito hadisi, to shine ake kiran sa hadisi munkari. To amma nan ijtihadin Abu Hatim kenan, amma hadisi ne ingantacce a wurin malaman hadisi. Wa fi hadisi Asma binti Ubayd inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkanin fa idha ra'at sufratan fawqa al ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. أما أتكلم حديث أسماء بنت أميس. أسماء بنت أميس وتو أسماء بنت أميس ما ترجع أفر ابن أبي طالب دي في هجرة هل يزال كثر هبشا har ta haifar masa ɗan mai suna Abdullahi. Daga baya bayan ya yi shahada a yakin Mu'ta da ake da Romawa, sai Sayyidina Abubakar kuma ya aure ta. Bayan Abubakar ya kuma mutu, sai kuma Ali bin Abi Talib, manyan sahabbai a jarida suka aure ta. Asma binti Umayyah hadisin ta na wurin Abu Dawud, abinda annabi ya ce wal tajlis fi mirkanin, ita mace wadda tuni ke zuwa yaki tsayawa idan tana so ta auna shi na al'ada ne ko kuma na istihaba ne, ga yadda za ta yi. Wal tajlis fi mirkanin, sai ta zauna a cikin wani daro na ruwa. Mirkan shine babban roba ko kwano ko kwami da ake zuba ruwa. To idan ta zuba ruwa a ciki, sai ta zauna a cikin ruwan. Fa idza ra'at sufratan fawqa al ma', idan ta ga launi na ruwan tsorowa a saman ruwan nan, to ba jinin al'ada take ba, jinin istihada take. Sai ta yi wanka da zuhri wal asri, a lokacin azhar da al'asr, dan yin al'asr da azhar. Wutran wahidan wanka daya, wa tagtasilu lil maghrib wal isha, kuma ta yi wanka domin magriba da isha'i, wutran wahidan wanka daya, wa tagtasilu lil fajri wutran wahidan, ta yi wanka dan salatan asubahi shi ma wanka daya, wa tatawaddau fi ma bayna zalika, ta yi alwala a tsakanin haka. Wato kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwan da mace idan tana jini ya ji tsayawa tana so ta sani ko na al'ada ne ko ba shi bane ba, sai ta zuba ruwa a robar wanka ko a kwanan wanka ko a menene mazubi babba wanda za ta zauna a ciki, jinin na zuba sai ta tashi. Idan ta ga launin da ke saman ruwan ya zanto ruwan dorowa, to ba jinin al'ada bane kenan, ya zama mai jinin istihaba. Saboda haka kenan kaga za ta rinka yin sallah. An fahimta ku? Duk abin da aka ce mai al'ada ba za ta yi ba, yanzu ita za ta yi, inda ba al'ada take ba, ba jinin al'ada take ba. To a nan gurin sai aka ba ta dama wani salo na biyu, shine sai ta yi wanka don sallatin azhar da asar. Abin nufi a nan gurin shine idan azhar ta yi sai ta jinkirta ta har sai da asar ta zo, sai ta yi wanka irin wankan da ake yi na al'ada. Sai dai niyyar a nan gurin za ta yi niyyar wankan istihaba ne, duk da bai dauke ba, amma za ta yi wankan nan don sallatin azhar da asar. Da jinkirta azhar sai da asar ta zo, sai ta yi wanka daya sai ta sallace su. Sai kuma in magriba ta zo sai ta jinkirta ta har sai isha'i ta zo, sai ta yi wanka daya sai ta sallace su. Sai kuma ta yi wanka da asubahi. Idan za ta yi sallah a subahi, yanzu za ta yi wanka sau nawa kenan? Sau uku kenan, domin sallatan waɗannan kamsu salawat. To wannan shine salo na biyu da aka bawa mai istihaba dama. In ma dai ta ga dama ta yi yin alwala a kowane sallah, dole sai ta yi alwala. Wannan sauki ne an bata wannan. In kuma ta ga dama wanka za ta ɗauka, to wankan ibada ne, tana da lada in ta yi. To sai aka bata sauki a yamakon ta yi wanka da sai ta mai biyu uku. Tunda azhar da asr suna tarayyar lokaci, sai ta yi wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda. Magriba da isha'i suna tarayyar lokaci, sai ta yi wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda, sai ta yi wanka domin magriba kaɗai. In ta yi wancan na farko ya yi, in ta yi wannan na biyu ya yi, asubahi nake sauki. Sai in ta yi wancan ya yi, in ta yi wannan ya yi. Ko dai alwala a kowace sallah ko kuma wanka domin sallatan salloli biyu, to biyu da kuma ɗaya cikin su zama asubahi ita kaɗai. Ina ga dukkan fahimci abin da take. Wata tawaddu fi ma bayna zalika, amma in wani abu ya kama na dole yana bukatan alwala, kamar za ta yi dawafi bayan ta riga ta yi wanka ta sallaci azhar da asar, ko ba magriba ba ta yi ba, yanzu kuma tana son ta yi dawafi, to anan ba za mu ce dole sai ta yi wanka ba, sai ta yi alwala. Ko tana son ta yi karatun Qur'ani kuma tana bukatan alwalan karatun Qur'ani, to a irin wannan lokacin kuma sai ta yi alwala kenan, kuma sai ba za mu ce sai ta yi wanka ba, an fahimta ko, ko kuma an zo za a yi sallan jana'iza, ga taho na maza a gaba, ga taho na mata a baya, take tana da sha'awar ta yi sallan jana'iza, ba za mu ce sai ta yi wanka ba, sai ta yi alwala kuma ta ci da su. Sai dai fa malaman da suka ce mace ba ta yi sallan jana'iza, wannan kuma wani abu ne daban. Sai in babun sa ya zo ma. Allahumma amin. Wa an Hamnata binti Jahsh, an karbo hadisi daga Hamna bintu Jahsh, wato yar uwar Zainab bintu Jahsh. Hamna bintu Jahsh, Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ita ce ma Zainab bintu Jahsh ita ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya daura aurenta daga sama, ko Allah ne ya daura auren, ba wani alwali, ba wanda aka raba wa goro ko dabino ko wane ne. Allah ya ce na daura wa kai akai Annabi, shikenan Annabi kama da tafi gida da ita. Falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaha likai la yakuna anil mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qada minhunna wataran. To wannan Hamna sai kiyar uwar Hamna bint Jahsh, an karbo hadisi daga Hamna bint Jahsh. Qalat ita Hamna bint Jahsh ta ce, kuntu astahabu haybatan kathiratan shadida, na kasance ina yin jini na istihala wanda yake mai yawa ko mai tsanani. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai na zo wurin Annabi jira da amince tabbata gare shi. At-tafsihi, ina neman fatawarsa, bi ma'ana atlubu al-fatwa min, ina neman fatawa daga bangaren sa, me zan yi shi jini ki sahaba ya yake. Fa qala sai Annabi ce, inna ma hiya rakbatun min ash-shaytani, wato jinin sahaba da kike ji da ganin shi ba daga cikin mahaifa ya fice ba. Rakbatun min ash-shaytani, wato sukan shaytan, ma'ana iblis ne ko shaytan ne ke dukan mace a wata jijiya daga cikin jijiyoyin jikinta, sai ta rinka fitar da wannan jinin. Asalin sa ba daga cikin mahaifa ba, shi ko jinin al'ada daga cikin mahaifa ne. To tunda kaga wannan daga mahaifa, wannan ba daga mahaifa ba, kaga dole hukuncin kai canja. In wancan zai hana sallah, to wannan ba zai hana ba. In wancan zai hana dawasu, wannan ba zai hana ba. In wancan zai hana miji ya zai kewa mace, wannan ba zai hana ba. In wancan zuwansa na sa a kirga shi har a fayyace idda in ya zo to kaza, wannan ba za a yi haka da shi ba. Kaga duk hukuncin sa dole zai canja. Yace inna ma hiya rakbatun min ash-shaytani, suka ne na shaytan ko duka ne na shaytan ke duka mace ko ya zungure ta a jikin wata jijiya, kike ne sai ka rinka fitar da jini. To kuma galibi shaytanu suka yi irin wannan idan sun hadu da masu tsafi ko malaman duba. Idan kuna neman aure da wani sai ya tayar da kai ya auri matar, idan baka da imani sai mutum ya garzaya wajen malamin boka, idan sai gaba abin da aka masa yana son ya huta hauki. To duk yawanci malaman duba da bokaye da ƴan tsubu suna da kamfanoni da suke tsakaninsu da aljanu, sai su haɗa kai da aljan don a hana wancan matar sakar a gidan aure. Duk lokacin da miji yake da ɗakinta, sai shi ɗan ya zo da kishijiyarta, sai kawai ta fitar da jini. Sai kuma jini ana cewa an sakan wa wancan jini, sai da miji ba zai iya saduwa da shi ba. A yi shekara a yi wata kullum jini kawai take yi ta. A inda zaka san cewa ainihin jinin ba wancan ne na asali ba, dan inda na jikinta ne da me zai faru kenan, zai kare. Da na samu shot da jiya jikinta kuma mutuwa ta zo. Innama hiya rakbatun min ash-shaytani, sai Annabi ya ce fa tahayyazi sittata ayyam, sai dai ki kirje kwanakin haila har kwana shida. Aw tab'ata ayyamin, ko kwana bakwai. Sun maksadi da wata ya zo sun kirga kwana daya biyu uku hudu zuwa shida, ko daya biyu uku hudu zuwa bakwai, to shi kenan sun maksadi ko ni ya yake ko bai yake ba sai ki wanka. Haila ne ta kare. Fa idan tanqa'ati fa salli arba'ata arba'ata wa ithrina, idan ki riga kin yi wanka, to shi kenan zaki ci gaba da yin sallah ba ruwanki da fitowar wannan jinin, sai ki ci gaba da yin sallah arba'ata wa ithrina har tsawon kwana 20, aw talatatin wa ithrina, aw wato kwana 24 ko kwana 23. Kaga kenan in kwana 6 su dauka shi ne al'adanta, kwana nawa zaki tana sallah a wata? 24 kenan. Dan kuma kwana 7 su dauka al'adanta, kwana nawa zaki kenan? 24. Ma'ana a nan gurin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nunawa ita al'adar mata mafi rinjayen su in ka tara su kwana 6 ne kwana 7. Babu zai ce ina waɗansu sun kasa kaiwa shida, a iya samun ɗaiɗaiku kuma da za su wuce bakwai ɗin. Amma Annabi ba wai yana ba mu labarin dukkan mata dole sai kwana shida za su yi, ko dukkan mata dole sai kwana bakwai za su yi ba. A'a, mafiya yawan mata dai suna nan a wannan aji ɗin na masu kwana shida ko ajin masu kwana bakwai. Duk waɗanda suke wani aji da ba wannan ba, ba su da yawa, don haka ba a ambace su masu kawai. Kun fahimta da kyau? to kenan mai jini da haba abin da zaki kenan ta riga ta saba wata tana kwana shida ko ta saba wata tana kwana bakwai to amma yanzu jini na zo mata ko yaji ba ta iya gane wanne ne na haila wanne ne da haba to duk lokacin da kwanakin da ta saba ta saba dama dai ga wata take yin al'ada yake fara zo mata ko uku ga wata yake fara zo mata to sai take da kwana shida da ya wuce kenan suka dauka al'adar ta kare yanzu wannan da zo istihaba kwana shida nan ne kadai ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba miji ba zai riki mata ba ba za ta yi tawafi ba ba za ta yi kaza da kaza da kaza da aka saba hana mai al'ada ba amma da zarar sun wuce kawai sai ta dauka kawai ko da jinin bai tsaya ba take wanka sai ta cigaba da al'amuranta wannan jini ya zama nan ya zama na istihaba ba sai a to kuma wannan ai mun riga mun faɗi ta baya sai mun mai take a nan a an riga mun faɗi ta baya ba sai mun mai take a nan ba hadawa ake duka idan ba ka ba sai ne ta mai kenan ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي سيكي تقبل إن أدني إن قالك إن أدني نيك كوشي تقبل إن صلى فإن ذلك يجي زوجتي النبي سي حكا يا ودا تردكي وكذلك فافعلي كل شهر حكا ذاك لنك أي أخو ونوتا كما تهيض النساء تنفرية ما تاسك سن الآدم سو كما حكا ذاك لنك فإن قويتي idan ko har kika samu karfi ala an tu'akhir az-zuhra wa tu'ajjil al-asra idan kin samu iko ko karfin yin ta sallan azhar kuma ki gaggauto al-asr dan ki hada su tare thumma tadkasili shine ta tawrina sannan ki wanka lokacin da kika zargaka wa tadallu az-zuhra wal-asr jami'an ki sallaki azhar da al-asr gaba daya thumma tu'akhirina al-maghrib sannan ki jinkirta maghriba wa tu'ajjilina al-isha ki jawo kuma isha'i thumma tadkasilina sannan ki wanka wa tajma'ina bayna salataini ki hada tsakanin sallolin guda biyu in kin samu iko yin haka fas'ali to ki haka mun gane ko watatasbina wa asubihi wa tusallina in asubahi ta zo kuma sai ki mata wankanta sai kuma ki mata sai ki sallaki ta kala yace wa huwa a'jabul amrayni ilayya wannan shine mafi soyayyen al'amuran biyu zuwa gare ni kin ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da ya bata dama cewa sai ta sallah ko ta sallah a lokacin da kinan zai alwala ta sallah kamar da hadisin bayan nuna sannan kuma sai bata ne cewa ta hada azhar da asr ke wanka ta hada magriba da isha ke wanka asubahi ke mata wanka daya sai ce wannan hukuncin na karshe shi ya fi burge ni sama da na farkon duk da na farkon ya halatta amma da mace za ta yi wannan annabi sai haka ya fito sallallahu alaihi wasallam yan mace tana cikin sahaba wannan hadisi rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i malaman hadisi hudu sun rawaito kenan wa sahahahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi kuma ya inganta shi wa hasanahu al-bukhari imamu al-bukhari fi hadisi ne hasan wani hadisi dai hadisi ne wato wanda yake ingantacce domin hadisin Hamna bintu Jahsh da hadisin Asma bintu Umayr da Fatima bintu Ali Umayr a wato gaba ɗaya Ibn Taymiyyah yake duka hadisin su ne duk wanda zai yi sunbati a babin haila anan baya wuce wannan hadisan guda uku su ne yake kike a babin haila gaba ɗaya me kace yana tambaya menene hujjar malamai da ke cewa aka sanin jinin haila yana yin kwana 15 ne a nan gurin annabi ya nuna yana kwana 6 ko nawa kayyade al'ada cewa kwana 15 yake wannan istihadi ne ba nafi bane ba sannan kuma cewa idan mace ta saba tana da al'adarta misali ta saba kowane wata kwana 6 kowane wata kwana 7 haka ta saba al'adarta kwanan wani wata ya zo sai kwana 6 nan suka kare ko 7 suka kare jini bai tsaya ba sai suka ce me fa in jawaza hadda muzadat talatata ayyamin ma lam tujawiz 15 yawman kika ce ta kara kwana nawa wannan karin kwana uku kuma ittihadi ne ba na san hadisin annabi ne ba abinda annabi ya nuna a cikin hadisi yan kwanakin al'adar ki sun kare magana ta kare sai ki wanka abinda ya biyo baya da sahaba an fahimta ko eh to ya danganci kuma in ta za ta iya gane siffofin sai ta duba da siffofi waɗansu suka ce mu za mu kayyadu da siffofi da annabi ce inna damal haidu damal aswadu yuraku sai mu kalli siffa da in kwana ya wuce ba magana fara kwana uku kwana kawai siffa za mu kalla in siffa ta canja ba magana kara kwana uku ya zama istihaba in siffa ba ta canja ba to yana nan a haila ɗinsa kenan an fahimta ko wato kasancewar babin haila babi ne da yake da fatara ta nafi hadisan ka baya da ya kwasu da yawa inda da hadisan ka kadan ne kwarai da gaske ha kuma ba ya da ayoyi kira sai kadan a cikin Al-Qur'ani mai girma, to sai ijtihadin malamai yayin yawa a cikin sa, kaga tabani kuma yayin yawa a cikin sa wajen fayyace aqallul haydi dai kenan, sannan kuma aktarul haydi biyu kenan, sannan kuma halil hamil tahidu aw la tahidu uku kenan, da sauran abubuwa da su jiyo baya. Me mafi karancin haida sai suke tabani, wadanda sai mafi karancin haida shine yini daya, in jini bai kai yini yana zuba ba ba haida bane, wadanda suka ce sa'a daya ko minti biyar jini yayi yana zuba ya zama mai haida, an fahimta ku? Kaga mafi karanci wadanda suka ce a sai ya kwana ya yini yana zuba sannan ya zama haida, amma dan yayi awa 15 yayi awa 20 matukar da kai 24 awa yana zuba ba to bai zama haida ba, dan haka bazai hana sallah ba, bazai hana kaza ba, bazai hana kaza ba. To amma in ka ji wannan ra'ayin ai za ka samu matsala, to sai ya za ta yi sallah ko ka ta yi, tunda yanzu ya fara zuwa ba da tabbacin zai 24 hours zuwa abin da ya ta ko ba zai kai ba, to za ta yi sallah ko ba za ta yi ba. Shi yasa duk aka ce aqallul hayd din cewa mafi karancin sa shine awa kaza ko kwana kaza ko aktaruhu shine kaza, duk wannan babu nasi a kai daga Allah ko daga Manzon sallallahu alaihi wasallam. Ijtihadat ne na malamai, an bai da kyau ijtihadat ne na malamai, da haka ziyada ta kwana uku nan wanda galibi shine abin da malamai mazhabar malikiyya suka dace ko ne cikin su ma wadannan sun saba, wannan ijtihadi ne, su suna ganin cewa wai dan dai a samu tabbas a fita dai ne ga gugunto a samu tabbas, amma ba nasu ne yake a kara kwana uku ba, kun bai da kyau. Sannan kuma suna sabani dangane da al-shekarun da mace take fara al'ada, shin sai ta kai shekara take farawa? Shari'ar musulunci ba ta iyakance shekara ba, babu aya daga cikin Qur'ani ko hadisi da yake dole sai mace ta kai shekara kaza, sai dai mafi yawancin malamai suka ambaci cewa ta kai shekara kaza, idan mace za ta ga jini a kwani a shekarun da kai ba ta kai kara ba, yana kafa da ƙarfe kara kara sai jini ya fito mata, suka ce wannan ba haila bane ba, dole sai ta kai shekara kara zuwa abin da ya sama ne, sannan ake tsammanin za ta fara ne al'ada. Amma Imam Darimi yace na yi iyakacin bincike na tambaye dukkan malama ina hadisi babu, yace ijtihadi, yace dan haka mu dai mu kalli abin da zai fito daga jikin mace, annabi ya ce mana inna damal hayri damun aswadu yubraku, bai ce shekaru ba, in yace kana tabbata sai jini ya fito sai mu kalle shi ya zama damun aswadu yubraku haila take. Ake bin tebe shi mai rutsiya kanka musaran manyan malami da suka gabata. Wa an Aisha radiyallahu anha anna umma Habibata bint Jahsh, an karbo hadisi daga Aisha take cewa lalle umma Habiba bint Jahsh wato wadda abin kenan Zainab bint Jahsh, shekar idan Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tama ta kai karan kuka da yake kuka zuwa ga annabi dangane da jini da ke fita daga jikinta, fa kala sai annabi ce umkusi qadra ma kanat tahjisuki haydatuki, ki zauna adadin kwanakin da kika saba al'adan kina yi miki, kin saba kwana shida sai ki kwana shida, kin saba bakwai sai ki, ki zauna adadin kwanakin da kika saba al'ada na tsare ki, thumma iktasli, in kwanakin sun wuce kawai sai ki wanka na yanke wurin al'ada. Yanzu kuma kin zo mai istihaba, to mai istihaba in maki yalwa na wurin kowace sallah ko ki hada azar da za ka yi musu wanka ko kaza ka mai da ma gabatar a baya. Fa kanat taghtasilu li kulli salatin, Aisha ta ce ita wannan baiwar Allah ta kasance tana yin wanka a kowace sallah, wannan shine hukunci na uku kenan da aka ba mai istihaba, imma wurin kowace sallah ta yi alwala, imma ta hada salloli biyu ta yi musu wanka daya, azhar al'asr wanka ɗaya ta sallace su, magariba isha'i wanka ɗaya ta sallace su, asubahi kuma daya, imma kuma kowace sallah ta yi mata wanka kafin ta yi ta, duk wanda ta yi ta hukunta hukunnan na uku ya yi. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. Wa fi riwayati al-Bukhari, a wata riwaya ta Bukhari yace wa tawabba'i li kulli salatin, yi alwala a wurin kowace sallah, wa hiya li Abi Dawud wa ghayrihi min wajhin akhar, wannan riwaya tana nan a hadisin Abu Dawud da wannan sa ta wata hanyar daban ba ta hanyar da Bukhari ya rawaito ba, ma'ana ko dai ta alwala wurin kowace sallah ko wanka wurin kowace sallah ko kuma ta yi sallah biyu wanka daya kamar da magana ta ma yau ta a ba za mu ji jira sai mun dai san can wancan ya kawo guda biyu ce kuma ga wanda ya fito da tuwa zuwa gani, sai dan to shi wanda ya fito din nan wato ya fi sauran kenan, sauran kuma suna matsayi daya kuma dai kin wanda yake cikin ba ko an ce masa din ba to amma yana da tabbatar da ita eh magana mai kici cewa din mai kici tana yin jini ko ba ta yin jini, mai kici ba ta yin jini al'ada, duk jinin da zai fito wa mai kici ba na al'ada bane ba, a shari'ance da likitance. Ya zama jini ne ya nema mata jawabi na duk da ba, amma ba zai ana tsalla ba ko azumi ko miji zai ke mata. Ya iya zama ittihaba, ya iya zama ittihaba, amma lallai ba na haila bane ba. Saboda ai abin da ya sa mace take yin jinin haila lokacin cikin da babu jariri, da zaran jariri ya zo maganar haila kuma ta tsaya kenan. Wanne ba su da suka ce ittihadi ne, amma wani ba ne bai ta haka. Ku tambayi dukkan likitoci waɗanda suke masu bincike kan jariri, ku tambaya ku menene jinin al'ada, jinin da ke fitowa mata kwanakin da take da juna biyu bai hukuncin sa ba jinin al'ada bane ba. Ga wannan wani sabon matsala ne babba, saboda mun riga mun saba mace mai ciki za ta in tana al'ada za ta yi kwana kan su ta shi da yawan a wani hawa, idan kuma ta kai wata wata cikin ya kai wata shida fa jinin yawan a wani hawa shine kan su ta wani jinin kenan, sai kwana 25 ba ta sallah. Babu aya babu hadisi, akwai aiki kenan. Saboda abin da yasa ku kalli matsalar da kyau, mace wanda take jinin al'ada idan miji ya suke ta an ce ga yadda za ta yi ta yin idda, wani musamman kaji da tarabbatar da yanku suhinna talata kuru. Mace wanda take miji ya suke ta kuma tana da juna biyu, ita kuma ta aka ce mawlatul amali ajaluhunna an yadhana lahunna. Yanzu idan ka ce ita wannan mai ciki din nan tana da juna biyu kuma ka ce tana al'ada, to sai miji ya suke ta, to da me za ta yi haila, da me za ta yi idda kai? Za ta je ga kace salata ta furu tunda dai ka ce al'ada take, kuma Allah ya ce wala tara amali ajaluhunna an yadhana lahunna, ka ce ta yi kina. Shine babban abin da Sheikh Muhammad Al-Amin kanki ya kafa hujja kai, kuma dan malikiya ne. Dan malikiya ne, yace ya za a ji a gaba a ce sanai, ya za a ce sanai, yace da ai an san ba ta yi, yasa ita aka bata idda ta shine ta haihuwa abin da ke cikin ta. Idan aka saki mace ya kasance tana da juna biyu, iddar ta shine haihuwar abin da ke cikin ta. Inda miji zai sake ta da azhar magariba na yi ta haihu ta fitar da idda, kun bayyana da kyau. Inda miji zai saki mace sai ya kasance wace gari ta yi bari ko ba haihuwa ba ko bari sai dai ta riga ta fitar da idda. Ajaluhunna an yadhana hamlahunna, su sauke abin da ke cikin su, kawai magana ta kaji sauke wannan, shin ta fuskar haihuwa ce, shin ta fuskar bari ne, ko me, in dai abin da ke cikin ya fita ta riga ta fitar da idda. Wa alaikum assalam. Yayin da miji ya sake ta tana da ba ta gado ba ta fitar da idda, kun bayyana ku ya ce miji ya sake ta da zahar sai ta haihu, ya ce da la'asar ce gobe zai mutu bayi bishayi, ba ta gado ko wasu sun kawo ne. Shi ne ke ta al'ada, shi ya sa ko da su a malikiyance sun yi idan mace aka ce an take ta sai kuma ka zata yi aure, ba za ta yi istibra'i ba. Al-istibra'u kuma shi ne haibatun wahida, menene hikima daga cikin wani istibra'i? Idan a gane ba ne ba shi, to kuma idan tana da ciki kuma ya za a yi kenan, sai a tsaya ka tara yi istibra'i da jini daya, kaga an san da ciki ba ta yi. Wa an ummi Atiyyah radiyallahu anha, an karɓo hadisi daga ummi Atiyyah radiyallahu ta'ala anha, Allah ya kare ta a gare ta. Ummi Atiyyah ita ce Nusayba bintu Ka'ab ko bintul Harith al-Ansariyya, mijinta shine Mus'ab ibn Umair, sai kuma yi shahada a Uhud, tana cikin manyan mata sahabbai a yakin Uhud, ta ɗauki takobi ta yaki kafirai ta karkace su, kuma duk waɗanda suka ji cewa aka ajiye su tana musu magani, kuma sai da sauran tawaga na mata. Umma Atiyya tace kunna na na'uddul qudrata was-sufrata ba'da as-suhuri shay'a, tace kunna mun kasance na na'uddul qudrata, ba ma kirga abinda ke fitowa daga jikin mutum mai launin kasa kasa, was-sufrata ko mai launin rawaya rawaya ruwan rawaya kenan, ba'da as-suhuri bayan kwanakin al'ada sun wuce, ba ma kirga shi shay'an wani abu. Ma'ana akwai wani abu da ke fitowa daga jikin mace mai launin kasa, ruwa na fitowa gaban mace mai launin kasa, wani lokacin ya zanto mai launin dorowa, to idan ya fito a kwanakin da ya dace da al'adar mace, to ya zama hukuncin fitowa da jinin al'ada. Idan wannan ya fito a kwanakin da ba shi ne na al'adar ta ba kuwa, to wannan hukuncin ta ba komai ba, baya hana ta sallah, baya hana ta azumi, baya wajibta mata wanka. Shine take kunna mun kasance la na'uddu al-qudrata, ba mu kirga ruwan nan mai launin kasa-kasa, wa sufrata ko mai launin dorowa, ba da tuhri in dai kwanakin al'ada sun wuce, ba mu kirga shi sai an wani abu, ba komai bane shi kawai. Kun bayyana ko? Kina kawo da me? Kasatul bayda, wannan daban. Al-kasatul bayda yana zuwa ne karshen jinin al'ada, da zaran ya zo alama ne na jinin al'ada ya kai. Wannan kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da mace ke gane al'adan ta yanke kenan. Idan ta samu al-kasatul bayda, wani farin ruwa ya fito, wato bayan kwanakin jini sun mutu farin ruwan ya fito, to alamar kwanaki al'ada ta yanke kawai sai ta wanka. Shi wannan daban, wannan kuma ba fari bane ba, ruwan kasa-kasa ne. Kaga hukuncin sarban kenan, kuma da ruwan dorowa wani lokacin. To in ya zo a kwanakin al'ada, hukuncin su sai da jinin al'ada. In ya zo a wadansu kwanaki daban ba na al'adan mace ba, to shi kenan baya daukan kwanakin jinin al'ada kuma. To amma shi ne suka ce to meye hukuncin sa, shin fito wanda yana warware alwala ko baya warwarewa? Waɗansu malaman suka ce baya warwarewa, waɗansu suka ce yana warwarewa. Amma dai kan baya cikin abin da annabi ya nassanta a matsayin ababen da ke warware alwala. Su waɗanda suka ce baya warware alwala suka ce babu nassi daga Allah ko manzansa. Al'asl kuma shine al-bara'atul asliya, ko sai a kyale a abu cewa baya haifar da kaza sai in an samu nassi da yake. Waɗanda suka ce yana karya alwala su kiyasi suka yi. Kiyasi suka yi. Amma dukkan su ne daban da jisa bane ba. Da haka dan ya daba tabaru mutum ba dole sai ta wanke ba. Shi wannan ruwa mai ruwan dorowa ko kata-kata dan ya taba tabaru mutum ba dole sai ta wanke ba. Sai dai kawai ta wanke dan tsafta, amma ba dan kasancewar bana jisa ba. Duk malamai sun yi ittifaki bana jisa bane ba. Kun bayyana da kyau. To amma ya za a ce fitowar tana warware alwala? Sai suka ce eh, ai abu ya iya zantowa ba na jisa ba, kuma ya zanto ya warware alwala. Suka ce ga tuta fuska ne kawai ta fitowa. Ba wani abu wani mai gangan jiki ballanta na ta ce masa sunan kanajarta, amma fitowar kuma ya yi ne ya warware alwala. Suka ce ta wani tamma zai warware alwala. Baraka bari ba shi sa muke magana yanzu nan kwanakin al'adar ta ne? To shikenan. Kuma masu yasa ce ba ma kirga ta komai. Idan sahabi ya ce lokacin annabi ba ma kirga ka za a matsayin komai, daidai ki daidai annabi ya ce. Tun da lallai annabi ya san suna yi kuma bai hana su ba. Duk da ba shi da bakin sa ba, amma da ba daidai suke ba da ya zawace su, da ya musu tsawa. Duk lokacin da sahabi ya ce yana daga sunna yin kaza, to yana nufin sunnar annabi ba sunnar sa ba. Lokacin annabi mun kasance muna yin kaza, to daidai ki da ce annabi ya ce. Yake an umarce mu da kaza, an hana mu yi kaza, to waye ya umarce su, waye ya hana su? Annabi. Duk da cewa shi bai ce ba, annabi ya umarce mu. Shine Imam al-Iraqi ya ce qaulu as-sahabi min as-sunnati aw nahu umirna hukmu birraqu walau ba'da an-nabi qalahu bi akhri ala as-sahihi wa huwa qaulu al-aktsari wa qawluhu kunna nara in kana ma akhri an-nabi min qabili maraqa. Sai idan sahabi ya ce abu kaza sunna ne, daidai ki da ce annabi ya ce. Idan sahabi ya ce an hana mu kaza, an umarce mu kaza, daidai ki da annabi ya ce. Idan sahabi ya ce mun kasance muna ganin yin kaza kaza ne lokacin annabi, daidai ki da annabi ya ce. Kula da ce annabi ya ce. Wannan ka'ida ce a cikin musulun hadisi. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafzu lahu, lafzin kuma na Abu Dawud ne. Wa an Anas radiyallahu anhu anna al-yahud kanat idha hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam isna'u kull shay'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Wa an Anas radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Anas ɗan Malik Allah shi kare da gare, yace annal yahuda, kabilar yahudawa kanat idza hadat almar'atu fihim, sun kasance idan mace ta yi al'ada cikin jinin al'ada ya zo mata, lam yu'akiluha, ba ta cin abinci tare da ita, ko abinci ma ba ta cin tare da ita. Waye suna cikin kwanakin al'ada, waye ne ta abinci da ita kuma? Wannan yahudanci kenan. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ce da sahabbai, isnahu kulla shay'in, ku yi duk abin da ku ga dama da matanku lokacin da suke cikin kwanakin al'ada, illa nikaha, sai fa saduwa ce kawai ba za ku yi ba. Amma dan ku ci abinci tare, ku ci abinci tare, ku kwanta a gado ɗaya, ku rufa da mayafi ɗaya, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza, in ban da saduwa duk komai ya halatta. Isnahu kulla shay'in illa nikaha, ku yi komai sai saduwa ce kawai ba za ku yi ba. Me ya nikaha nan gurin kenan? Saduwa. A ce an nikahu yana zuwa bi ma'anar akadi, wa ya ce bi ma'anar wafi'i. Amma malikiyanci sun ce menene an nikahu? Hakikatan shi maza? hakikatan zulwatai ko mazarin zulaga da ko menene to annikahu dai yana zuwa da ma'anar al'aqdu daura aure sannan annikahu kuma yana zuwa da ma'anar alwatu saduwa da mace an fahimta ku to kaga da Allah madaukake sarki ce fanki human ma qabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba me ma'anar fanki wa nan gudan daura aure kenan fanki human ma qabalakum wa anta wal ayama minkum wasalihin min ibadik duk wannan annikahu anan gurin ma'anar sa shine wato ainihin al'aqdu kullu awrayya an gane ku amma da Allah ya fayanta laka fala ta hin lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra menene ma'anar annikahu anan gurin alwatu kenan to shi da sun yi zabani wajen fassara fadin Allah ta'ala azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik me ayat take ne azani la yankihu illa zaniyata wai mazanati ba zai ne ba ba zai aure ba ko ba zai zanata ba illa zaniyata annikahu ana bi ma'na al'aqdi ko bi ma'na al-wath'i dike da suke tabari wadan suka ce bi ma'na al'aqdi wadan suka ce bi ma'na al-wath'i tabani kuma yana da yawa karkashin tafsirin aya ابن اقول لك ان الا النكاح وان عائشه رضي الله عنها وتولى النانونه جنى الاداء بيانا متي تا ابنتي تاره da mata ba bai ana ko mutune taron ta tare da ita ko ta zauna cikin fada dai ko sauran abubuwa ba abinda kai sunan al'ada ya haramta maka game da matarka shine maganar saduwa wan عائشه رضي الله عنها قالت an karfo hadisi daga Aisha Allah shi kara mata yadda tace kan rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya amurni fa attaziru annabi ya kasance yana umarta ta sai in sanya izari izari shine zane da mutum zai daura a kugunsa yana umarta ta sai in taura zane fa yubashiruni sai ya rinka wato runguma ta wa ana haibun alhali ni ina cikin kwanakin haila an fahimta ku wannan abinda wato annabi da sunan yake kenan sai ta mata ta tsara zananta ko ticket dinta wannan ba hana ta kwanta kin fada daya ko da tana cikin al'ada mutukar tayi wancan da Aisha ta fada daga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi hadisi kuma a makonar karshen inganci dai ya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito magana ta kare ba wanda zai ce wani abu kuma ba da kici kenan ba da kici malam wa alaikum assalam yanzu magana da muke baya an riga mun ce duk mutum da suke ba ta al'ada dai to ban fahimci kan daga bakin nan mai mai tayin ji yan kwanakin da ya kamata ta yi jini yayi sai yanayin jikinta ya canja amma ita ba ta jini can sam a kan cigaba da ibada tun da jini zama na kan ibadarta ko da jikinta ya canja dan abinda aka rataye hukunci da shi shine jinin ba canjuwar jiki ba a rataye hukunci ijadan wa adaman wato ya danganci da fitowar jini ne ko rashin fitowarsa da shi aka kulla wannan aka kulla hukunci wa alaikum salam
wannan hadisin da ji kuna tsarin nawa ne da ba ku samu
wanne da wanne kenan
wannan na alaka kuma adin da wanda shi ya mura suna aure kuma suna
wasan eh bambancin wato tsarin musulunci kenan da tsare wanda na addinin da ba na musulunci ba tunda kaga su yahudawa da alakar da suke tsakanin su da mutane tana cikin kwanakin al'ada wato ba ma ta cin gaba tare da ita ba ta kaza kaga to nawa kenan a shekara ko wani wata kuma za ta yi kuma ko tai kwana shida ko bakwai ko amma da haka kuma wannan zaman kwana shida ko bakwai sai zanto zama ne namiji ya kaurace mata amma a musulunci ko ba haka bane dan musulunci sai isna hukunta kai illa nika wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo magana daga annabi sura da aminci su tabbata gare shi illazi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id dangane da mutumin da zai zama matarsa ya kusance ta wahiya ha'id alhali tana cikin haila menene hukuncin mutumin da ya sadu da matarsa a kwanakin hailarta kala annabi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin zai bayar da sadakar dinari ta aw nisfi dinarin ko rabin dinari shine kafara da aka dora wa mutum idan mutum ya karbi iyalin sa kwanakin al'ada zai sadakan dinari daya ko rabin dinari, an fahimta ku? Dinari kuma kaga kimar ta kenan, abin da ke kimar dinari daya. Ba za mu iya sani bane, sai waɗanda suke mu'amala da kuɗi za su fi mu sani, tunda da dinari 20 shi ne ake yake kaiwa nisabi na zakka ko? To wani dubana da tsafin ta kai naira 1000 kenan, 70 da wani abu ko? To kaji masu fitar da zakka 78 da wani abu. 78 da wani abu. To. Eh. Eh. Wannan duk al'ada ce ta mutane ba Allah ne ce wa ko manzon sa. Wadansu sai suna danganta haihuwar da ya cewa wato yana faruwa ne a sakamakon saduwa da mace a kwanakin mai a kwanakin haila, dan ba haka bane. Ba Allah ne ce wa ko manzon sa. In likitanci ya faɗa ka an bin shiga da dukkan likitanci, anan dai Allah ne ce wa manzon sa ce ba. Ba wata aya ko wani hadisi da suka ce haka. Shari'a dai ta zo ta hana kusantar mata a wannan lokaci. To malamai suna tafadin menene hikimomin da suka sa kusantar mata a wannan lokaci. Na farko suka ce ita kusanta din nan an halatta ta ne saboda istimta'i, wato mutum ya samu holewa tsakaninsa da matarsa. To idan akwai wannan al'adan kuma wannan holewar babu ita kenan. Wadansu suka ce a'a, ai lokacin da mace jinin al'ada ke fito mata akwai wani nau'i na radadi da kuma raunin jiki tare da ita, da haka ba za a samu ansawar bukata ba daga ɓangaren ta yadda ya kamata. Da haka sai shari'a ta hana mutane kusanta saboda kar rashin samun biyan bukatar nan ya haifar da matsala tsakanin mutum da matarsa. Wadansu suka ce kaza, wadansu suka ce kaza, duk abin da malamai suke faɗa kenan. Amma dai dukkansu suna kokarin zakulun hikima ne karkashin hali. Ubangiji dai ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilu nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Allah dai ya hana kusanta, amma bai ce ga dalilin da yasa na hana ku kusanta ba. Wannan istinbati ne na hikimomi malamai ke yi, amma cewa kusantar in ta faru shin tana haifar da haihuwar zabaya idan an samu ciki ko ba ta haifarwa? Babu wani nassi na Qur'ani ko na hadisi da yake haka. Amma sai a tambayi likitoci aji, so ne ahlul zikri a wannan babin? Fasa alwa ahlul zikri in kuntum la ta'lamuna. Adan da yake adan to menene adan kenan? A'a, wai ka ce me? Ai ban gane abin da yake kawo azan din ba. Azan baya nufin din. Azan baya nufin da jata. Qul abladakum wa khudhu hidrakum. Inna Allaha a'adda lil-kafirina 'adaban muhina. Kike gotsin sai. Kada ni azan min matsarin mai kenan ba ta kai ba. Ya Allah ga zuna ne. Azan. Amma da kona jata ne? Da tsine ka. Gara wani jata ba. Saboda haka idan dai mutum ya kusanci mace tana cikin wannan kwanaki ya kasance ku dinarin aw nisfi dinarin, to sai malamai suka yi sabani cewa an ce dinarin aw nisfi dinarin. Wadansu suka ce wannan shakka ce marwaitin hadisin yayi, ya manta mai annabi yake ko dai ya ce dinari ko ya ce rabin dinari. Wadansu suka ce a'a, ba shakka ba ne ba, aw a nan gurin littan wiyi dan nuna nau'antuwar abu, ma'ana in ya ga dama ya bada dinari, in ya ga dama ya bada rabin dinari duk wanda yayi. Wadansu suka ce a'a, ba haka ake nufi ba, abin nufi mutane kala biyu ne, akwai mawadata akwai talakawa. Idan yana cikin mawadata dinar, idan yana cikin matalauta nisfu dinar. Suka ce wannan shine zai fi dacewa da mu'amalar da addinin musulunci ke wa ƴaƴansa, wajen tsora musu abu mai nauyi in suna da nauyin, tsora musu na kasa in suna kasa din. Suka ce baka ji ba, Allah ya ce idan kun saki mace ku ba ta kyauta ta dadadawa, kyautan dadadawa sai ce azal muti kadruhu wa alil muqtari kadruhu bata an bil ma'ruf. Kako ne haka wajen ciyawa yace liyunfik zu ta'atin min ta'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Suka ce tsoron burin wajen kafara sai zanto dinar aw nisfu dinar dangane da wanda ya kusanci mace, wato an fitar cikin kwanakin al'ada. Akwai hadisin da yafi wannan tsoron kasuwa wanda yake cewa wannan akwai shine malamai suka ce to ya gafarta kenan, suka ce bai gafarta ba, babban barazana ce da jan kunne dan mutum ya nisanci abu, domin da ya kafarta ai ba za a ce yayi kafara ba. Kafiri ce kafara ta da mutunci. Inda aka ce yayi kafara ta hanyar bayar da dinari dai ko rabin dinari, yana da bai kafarta ba kenan. To sai hadisin barazana yake dan saboda mutum ya tsaya a matsayin sa ko ya kifa inda amri yake kenan. Na'am. Ya ce me? Ba a rinsu sun baiti, azami yake. Yawwa.
Yana to me zaka ne mana amma mun mun ce maka anan azantin ba yana nufin wannan ya mai da jini yarma da jira ba ka nemo wani dalilin da ban ba annaba shine yin sai ka kawo ai ba inkari nake ba kasancewar jinin al'ada na jira ba wannan nake inkari ba abinda nake inkari istidlalin cewa huwa azan shi ya mai da jini da ni da kai mun yadda jira ne amma me ye dalilin da yana da jira shine wannan hadisin da ka kawo yanzu amma wani zai ce mana wannan aya ce ta nuna jira sai mu ce ba mu yadda ba ka fahimta da kyau a nemo wani jisuwar ta wata hanya daban istidlali da ayar ala najasati dami wannan shine abin da muka yi inkari amma kaunuhu najasa haza shay'un musallam an sallama cewa jinin al'ada najasa ne amma ina maganar najasa ta taro shine ahadisai da yawa cikinsu da wanda ta kawo yanzu tunda da jani da yake ki kankare shi sannan ki wanke ki soda har ya fita to ya zama najasa ki tunda ba da haka da ba za ki a wankewa kamar yaya kuskure yake a ce wani mutum ya sadu mace tana al'ada bisa da kuskure ta yaya kuskure yake sai dai ita ce take al'ada ba sai mata bayani ba ko anan gurin ya zo ne mutlak fil ladhi yati imra'atuhu wa hiya ha'id bai ce mana ba da mantuwa yayi ko da kuskure yayi ko da sani ko baya sani ya tasaddaqu bi dinar aw nisfu dinar ai mutum yana tare da mace yau da gobe idan kwanaki ta sun zai iya haddacewa ba shi da kanshi zai ga ya kamata ya sani wannan sabon kamun kuma hukuncin sa yana hukuncin masu sabon kamun rawahu al-khamsatu wa sahahahu al-hakim wa ibn al-qattan wannan hadisi malama hadisi biyar abu daud al-imam an-nasa'i at-tirmidhi ibn majah ahmad tarawaito shi wa sahahahu al-hakim hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi wa ibn al-qattan haka ibn al-qattan ya ce hadisi ne sahihi wa rajjaha ghayruhuma waqafahu wadansu daga cikin malaman hadisin suka ce hadisi ne mawqufi amma abinda bincike ya nuna hadisi ne ba mawqufi ba hadisi ne muttasil annabi ya faɗe shi da bakin sa sannan kuma hadisi ne sahihi ala shartul bukhari an gane ko kamar da idan ka duba cikin littafin irwaul ghalil fi taqrir ahadith manar kabir an gane ko وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تصوم وأن حديث هنا دسوه أما أنكاو إياك سنن قلن دعنا نونا منا وأنا أبنه كنتو كنتن جنن هيلا سينا إذا ما تصنع جنن هيلا بلاتي أزمي با بلاتي صلى با دعنا النبي ياتي أليس إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تصوم شم ما تيدن تنا هيلا شم با تاكسن سيبا تاين صلى با تاين أزمي با annabi ya faɗi wannan ne lokacin da yake cewa an nuna mata wuta sai ga mafiya yawan waɗanda suke cikinta wato mata ne saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko suna da yawan mutuncewa a wata riwaya kuma sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su mata yake ban taba ganin ba mutanen da suke da karancin addini da karancin hankali irin mata yace abin mamaki ga karancin hankali amma tare da haka kuma sai kaga mai karancin hankalin nan kuma ta yaudari mutum mai hankali da wayansa da shekarunsa da karatunsa da abin nan kuma yake irin mace yana da ban mamaki ina wanda kan karancin hankali ko mutum da shekarunsa 40 hamsin kuma ta yaudare shi to kuma sai mace kenan da aka hana ta karfin jiki sai aka bata karfi na makirci eh da kulle kulle to sai aka ce saboda me suke da karancin hankali saboda me suke da karancin addini sai ce amma karancin hankalin su shin ba a mayar da shaidar mace biyu a madadin shaidar namiji ɗaya ba an mayar dan Allah ya ce fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani in kuna neman maza biyu dan su ba da shaida kan dukiya ku garasa to ku nemi namiji ɗaya da mace biyu an tabilla ihdahuma wa tadhkira ihdahuma al-ukhra wa shine mahajir imam shafi muhammad ibn idris shafi an kira yesu kotu su ba da shaida ita da wata mace sun shigo su biyu to alkalai suna da dabara ta gane mai laifi sai ta ce ku shigo daidai ma'ana ana san wannan ta shigo a tambaye ta yi bayani a rubuta wannan ta shigo a tambaye ta ita kuma ta yi a gacin bayanin ta zai daidai da juna ko ba zai daidai da juna ba dan a gane gaskiya ko rashin gaskiyar su da ta shigo da yar wata aka ce wannan farki ta bada ta ce yar wata ce aka ce a mai da ita ta koma sai ya Allah ya ce ta shigo zaka ce ta koma sai aka ne ya gara zama a ina Allah ya ce ta shigo ta to Allah ya ce anta billahi da huma ku tazkira ihda huma in dai ta manta dai ta tana mutane tana waje ba zai tana mu to aje kaga ba mamaki ire irin wannan ta samar da ta tahibi Imam Shafi'i ke ba mamaki ke to kaga nan wannan na nuna mana jinan haila yana hana sallah yana hana yace shin ko bata kasance ba yace amma tawayar addinin su shin bata kasance ba in tana al'ada bata azumi bata kuma sallah kaga wannan tawayar addini kenan duk da cewa za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba kenan idan mutum ya kwana 6 ko 7 tana al'ada bata sallah kaga mijinta ya wuce take nan a kowane wata da kwana 7 ko 6 tunda shi yana sallah kullum to daga nan sai ya fita yawan addini kenan to sai annabi yake faɗa musu yadda za su cike wannan gibin da suka samu shine su yawaita sadaka kuma su yawaita istighfari sadaka istighfari annabi ya ba su cikin da gibin da za su cike shi yasa lokacin da annabi ya faɗa wannan magana sai mata suka yi ta bayan waɗansu ba su da abin da za su bar sai su cire dan kunnan su waɗansu abin wuya waɗansu walwalo Bilal yana gadiyawa tsakanin sai aka dauki riga yana karba dan a tara ma talakawa a tara ma yara kanana a tara ma malayu ba wai dan annabi ta gidansa ba dan shi ba shi sadaka sallallahu alaihi wasallam na'am ai mutali ne dai wanda ya ga da bari ga ai mutali ne wani muttafaqun alayhi fi hadithin tawil wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi cikin wani dogon hadisi wanda yake mai tsawo dan haka dai wato ainihin jinin al'ada idan ya zo ba a sallah kenan ba a azumi ko miji ba zai zake wa mace ba wannan duk yana cikin hukunce-hukuncen sa akan haka dukkan malaman sunna suka tafi akan haka dukkan limamu mazhabobin nan guda hudu suka tafi wadanda suka zafafa suka ce a su dan mace zai al'ada za ta yi sallah ta sune khawarij su kuma khawarij dan su ba su da hadisi bane ba abin da yasa kuma ba wai dan suna karanta annabi ba dan saboda su sun kafirta sahabbai to kuma in kafir ya kawo abu za a yadda to shine matsalar su to wannan kawarje sai shine yau wadannan suka dauko suna nan a Kaduna wai mun suna haila wai za ta yi sallata za ta yi azumi wai Allah bai ce ba cikin Qur'ani in ka ce musu hadisi to su ba ce da hadisi ba to ta sani cewa ga asalin su sune kawarje kuma baban su na asali kakan kakan su na asali shine balaraban kauyen nan da ya zo masallacin annabi yayin su tsari a tsaye sabai suka tashi za su dake shi annabi ce ku kyale shi har ya kammala suka yi kare aka dauka aka zuba ruwa yace ku dauki ruwa ku zuba a wajen yace wannan mutumin a cikin tsafansa ne waɗansu mutane za su fito in kun ga sallar su sai kun raina taku in kun ji karatun qur'anin su sai kun raina naku in kun ga ibadar su sai kun raina taku amma suna fita daga musulunci tamfar yadda kibiya take fita daga cikin kwari dan harba ta kawarin kenan su inda suka halaka ba wai dan ba ta san addini ba zafin san addini suka gina shi akan jahilci to sai suka wuce addinin tafiya ta yi tafiya ke shi dan ne ya yi dun mutum ɗaya ne kun fahimta da kyau to waɗannan su ne kawari sai da suka yi fito na fito da tsakaninsu da Ali bin Abi Talib lokacin da yake alifanci to irin wannan akidar ce take na zo take na zo ta shigo cikin musulmai wani wanda bai sani ba dai ya ganta cikin wani littafi na musulunci ko na wani wanda yake musulmi ya rubuta shi ya dauki akidar ya da mutane in suna nan aka zama su ba ruwan su mace za ta yi sallar ko da tana cikin al'ada ba komai kawai ta yi sallar ka dan shirme kawai dan jahilci irin nasu to kuma ko mutum da ya ga dama sai ya sallar juma'a ba sai ya haɗu da mutane ba wa'an hadith eh ba yan tajdid bane ba yan tafsiri ai yan tafsiri ba yan tasini kenan wato tasinancin ne ya dauki salo daban-daban akwai yan tasini wanda suke gardawa zalla akwai kuma yan tasinin yan boko yan bariki su wannan sun karanta littafin wani mutumin Egypt ne wanda yake a abin nan a America ya rayu Rashad Khalifa yana da rubuce-rubuce da yake turanci shi ya mai da awar annabta ka fahimta ko rubuce-rubucen sa da dama yan boko sun yada su kuma da taimakon gwamnatin America aka yada littafin sa musamman a Asia da kuma Africa ko musamman wurin dandalinsu shine jami'o'i da manyan higher institutes za su samu mutum mai kishin addini ya taso musulmi ne amma ba ya da background akan addinin musulunci ba ya da mabade na addinin musulunci saboda haka sai su dasa shi akan wata akida mummuna to kaga wannan yan tafsirin yan boko kenan so sun inkarin hadisi amma ba irin yan tafsirin masu allo ba kenan amma dukkan su yi tare a akidar su daya sai dai wannan ya dauki abin a hanya ta gidadanci haka da dandolanci a ciki wannan kuma da hanya ta wayo amma da dai sun da ta sha daya kun bayyana da kyau Rashad Khalifa kuma Allah ya taimaka an kashe eh da wa'annan sai wani yaro dan kasar Kudu ya buga masa wasika ya buga masa telefon gidansa da ya buga masa telefon yace ya waye ke magana yace wai nan ne gidan Khalifa Rashad annabin Allah Khalifa Rashad yace kwane da gaske yace waye ke magana yace ni ne malaika Jibrilu yace kariya kake yace to kai ma kariya ne dan ne yana da batai kyale wani mutum ya zo malaika kamar ya ana yana yi dike dike na wa al-Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat an karbo daga hadisi daga Aisha Allah ta kara mata yadda ta ce lamma ji'ina sarifa sarifa dan nan wani wuri ne dab da Makka idan ka taho daga Madina ya zo mamnu min sarfi kenan dan mace ce ba sarifan da tanwini sai sarifa bi tanwini dan bidai tanwini sai lokacin da muka karato kauyen Sarif ni da Annabi da sauran sahabbai a lokacin za a zo ayi hajjatul wada hajjin banko na da Annabi kenan sai hissu muna zuwa nan da nan sai haila ta zo mun fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Annabi da mun da bada gare shi yace if ali ma yaf'alu al-hajj ki duk abinda mai aikin haji ke yi ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri sai dai kawai ba za ki yi tawafi ga Ka'aba ba har sai kin yi tsarki idan mace tana cikin al'ada sai ta je umara ko aikin haji duk abin da mai aikin haji yake za ta yi ta yi tsakanin Safa da Marwa za ta je kwanan Mina za ta yi tsayawan Arfa za ta yi kwanan Muzdalifa za ta yi Jifa za ta yi komai abin da ba za ta yi ba shine tawafi sai ta zauna al'ada ta yanke sannan sai ta yi tawafin ta dan Annabi ya ce da Aisha ki duk abin da mai haji ke yi sai tawafi ne ba za ki ba wannan sai ya kara mana ashe bayan kasancewar haila tana hana miji ya zakewa matarsa in tana cikin haila din tana hana mace sallah tana hana mace kuma azumi to kuma tana hana ta mai tawafi daga cikin hukunce-hukuncen da mai haila za ta fahimta kenan wato ana hana ta yin tawafi to kuma fadin Annabi cewa if ali ma yaf'alu al-hajj ki duk abinda mai aikin haji ke yi sai tawafi ne kawai ba za ki ba wannan ya nuna mai haila tana iya karatun Qur'ani haka suka ce Annabi bai ba abin da ya hana sai sai to mai aikin haji bai halatta bai karanta Qur'ani ya halatta ya halatta zikiri ya halatta shi suke fara ya halatta ya halatta ya halatta karanta Qur'ani to ita ma Annabi ya ce ki duk abin da mai aikin haji zai iya yi ma zaki me ba zaki ba tawassu kun gane ai wannan ma'anar ta yi ko hadisin ko muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun rawaito fi hadisin tawayin cikin wani dogon hadisi da yake kai tawakin haji ko ta tsira aikin haji na'am zaki ta yi ta shiga tana zata yi shiga yi ba zama ta yi a masallacin ba ko malamai da suka ce mai haila ba za ta shiga masallaci ba cewa suka yi ta shiga ta zauna ne aka hala amma don ta shiga ta wuce ya halatta an fahimta ko amma ta shiga ta zauna ne ba za ta ba ko shi Imam Ahmad bin Hanbali yace madogararsu hadisin inni la uhillal masjida li hadithin aw junubin to wannan hadisin kuma sahihi ne dan a cikin marwayansa akwai wata mace mai suna Jasra bintu Dajaja Imam al-Bukhari yace walaha ajaib wato ba da hadisin take ne yace laha ajaib ke wannan ko abun mamaki a wurin ta yayyawa a duniya don malaman hadisi suka ce haka fa shikenan sun soke maka inji magana ta kare sai dai wani ba kaiwa Jasra bintu Dajaja suna take nan yi da daga na'am wai yake cewa kamar mata da suka je aikin haji daga wata kasa za a kai daga lokacin da za su dawo kuma in har wato suka tashi dawo wajen al'ada bayan kyau ai da waya a ce ta je kwanakin aikin haji ta kare ba ta al'adan ba ta tsaya ba idan ta bincika daga lalle ta daga tsaya ba kafin ta je ta fara ta dawo binta yawa in kuma a ta zo ne dab da karshe ta ba samu ta dawo ba fara ba ta je za ta kuma yanki to anan gurin ai ya kamata shi yasa ake dan a ma'aikatar al'ada kuma samu malami a ce a hukumar razai za a dauki waɗanda suke administrators waɗanda suke yan boko waɗanda za su fara abu komai ya tafi kan tsari kuma a dauki malamai aikin su fatawa duk abin da za a yi ya kasance su za su fadi yadda za a yi ta fuskar ilimi da kuma adalci da tsoron Allah to sai komai ya tafi kan tsari amma abin da yasa aikin razai ya hargitse ba malanta a cikinsa dan kuma an sa malamai su ba su tafi waɗanda suke masu ilimi na gaskiya da tsoron Allah ba kila sai dai a sa wani dan kawai yana da gata ba dan ya cancanta ba to wannan shi ke gurbata al'amura a nan kasar na'am a ba wannan mu ta wannan kanai mukasir daga baya tunda ba za mu yi muka wannan bayanin ba kanai mukasir din baya wa an mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu kan yau mai kasar daga waje ka tambaye su wa Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma yahillu lir-rajul min imra'atihi wa hiya ha'id an karbo hadisi daga Mu'adh bin Jabal daya daga cikin mutum hudu da annabi ce kulul qur'ana min arba'a ku karbi qur'ani daga wurin mutum hudu na farko Salim Maula Abi Huzaifa na biyu Abdullah ibn Mas'ud na uku Ubay ibn Ka'ab na hudu Mu'adh ibn Jabal annabi ce ku karbi qur'ani wajen wannan hudun zara san ma hadata qur'ani lokacin annabi ke Mu'adh ibn Jabal sai annahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi da mutum tabbata gare shi yace da shi ma yahillu lir-rajuli min imra'atihi me yake halatta ga mutum dangane da matarsa wahiya ha'id al-hali tana cikin haila me halatta yayi me halatta menene bai halatta bai yayi fa qala sai annabi ce ma fawqal izari abinda ke saman izari izari kuma shine zanin da ake daurawa a kugu duk abinda ke saman izari wato zani kenan ko abinda ke saman sket to ya halatta ga mutum kun fahimta da kyau rawahu abu dauda wa da'afahu Imam Abu Dawud da Rawi sun kuma ce hadisi ne da'ifi dan haka suka ce inda ya inganta yana nuna kenan baya halatta daga cibiya zuwa gwiwa kace zaka shafi wani abu na wata lokacin tana cikin al'ada dan annabi ya ce ma fawqal izari izari kuma galibi tsaya ku gwe yake zuwa abin da ya sama kenan wato banda kasa kenan to da ya inganta da sai ya ci karo da hadisin Anas dan Malik da annabi ya ce isna'u kullu shay'in illa nika komai ku yi sai ne sai saduwa yanzu nan wurin kaga har ma fokal izari ma tatal izari duka kenan kai saduwa ne ba zai ba to amma ne yaro ce ma fokal izari to amma sai kasance zaifi ne sai aka huta bala tara ce sun cika ya ga ya hada su to zaifi ne wannan kuma suka ce goya in danta mana da tawili ma fokal izari din nan shine illan nikaha a can gurin kenan suka ce dan kar su cika da juna to amma bai danta ba bala tara mu bukatu da wannan tawili wani wanda wannan ciki ya mun ne fa tadiru wannan ya inganta amma wannan ya shafa annabi shi kadai haka amma can kuma ya ce mun kuku komai illan nika amma shi ga da yake amma bai har ga wannan ba yake isna ukurla shay'in illan nika to duk sai dole san daure zari kuma wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما وعن أم سلمة أن كربوا حديثة لأم سلمة أن الشكالة دادة لتقالت تتي كانت النفساء النفساء وتميبيكي كنا ميبيكي تاكتا تقعد تكنزونا على أهل النبي لوكة النبي بعد نفاسها باين هيه ورتا 40 يوما حتى أنكوانا 40 wato kenan wannan na nuna mafi yawancin kwanakin jinin biki shine kwana nawa kwana 40 a lokacin annabi haka aka iyakance abin da ya biyo bayan kwana 40 kuma mace za ta yi wanka ta ci gaba da sallah akwai wata magana shine mun saba kwana 60 kwana 60 din nan ba hadisi akai hadisin annabi ya ce kwana 40 mafi karancin jinin al'ada jinin biki ba a yi mata iyaka ba ta fuskar shari'a idan mace ta haihu da awa ɗaya jini yanki shikenan ta fita daga biki kenan ta fita daga jinin biki kenan za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi sauran abubuwa idan sai da ta yi kwana biyar yanki haka in ta yi kwana kaza mafi tsawon lokacin da za a ba shi ne kwana 40 wannan shine hadisi wanda ke ingantacce a wannan ba rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i malama hadisi biyar in banda nasa'i da su rawaito wal lafzu li abi daud lafzun nan na abi daud ne wa fi lafzin lahu aw lafzun na abu daud tace walam ya'murha an-nabiy bi qada'i salati al-nifas annabi baya umarta da rama sallar da aka yi da ta wuce a kwanakin da ake jinin biki wa sahahu al-hakim imam al-hakim ya ce hadisi ne sahi amma bincike ya nuna hadisi ne hasan yana cikin irwaul galil shine jerin hadisi na 201 a yanzu ku daga abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada wannan kai 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 Allah ya tsaya mana bala kira sallah sai mu ansa
wallahi na mata da duk da mun karanta ba ina jin a darasin da yake na shekaran jiya ko kuma wani ko na shekaran jiya ko wanda yake kafin sa hadisin mutum biyu nan da suka je suka yi alwala suka yi tayammum kai suka yi sallah sannan kuma daga baki suka samu ruwa lokacin da su ta ba ɗaya daga cikin su ya maimaita ɗaya daga cikin su kuma yake maimaitawa da suka zo annabi yake da wanda ya maimaita a tsaftar sunna yace wanda kuma yace wanda bai maimaita din ba a tsaftar sunna
yace wanda yana ne talakal ajru marata ne to lokacin da ke muku hadisin ban san ingancin sa ba shine wannan huwa mallam Abdullahi Abubakar yake ta shi yayi bincike ya iske cewa hadisi ne hasanul lizati to shine ne karanto muku hasanul lizati yace kamar da binciken sa kai gare shi Allah saka masa alheri da mutane ga mutane to ayar nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annatiitum anna wadansu yawa wadannan miji an kitar mana a tambaya da kawai zamu ansa anna din nan wadansu malai suna suna fasara ta aina ki itum to anan gudun sai su halata har su kanta mace ta dubura wanda bai halatta ba har ana rawaito wannan daga Abdullahi da Umar amma da riwaya ba ta inganta ba daga gare shi kai fa ki itum ake magana akai dan haka dai saduwa da mace ta dubura haramu ne jama'a akwai hadiri dan haka aka faɗa mana cewa akwai hadiri akwai na nesa kai hakuri ai bai kuka kare ba da saboda ka tunda akwai hadiri kira kai kana da bakawa wani kuma zai ne shiga motar hawa ko aya ko dan kafuka mu sai hakuri sannan sai lokaci na gaban Allah kai mu dan gobe dai zan koma yin Allah sai na sake dawo kuma dan haka tun sa ta gobe ba zai da wani ba zai samu ba sai ai hakuri sai da dawo kuma insha Allah ta'ala Allahumma